sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro barkanku da wannan lokaci kuma barkanku da kasancewa tare da mu a cikin shirin namu na yanzu. Da fatan ana shan hantsi lafiya. Yanzu ma Aisha Mu'azu ce tare da Muhammad Hafiz Baballe da sauran abokan aiki muke farin cikin sake dawowa a cikin shirinmu na hantsi yau Juma'a 22 ga watan Satumba shekarar 2023. To bayan mun kawo muku labaran duniya, za mu kawo muku wata hira ta musamman da ministan tsaron Najeriya Muhammad Badaru Abubakar a game da matsalolin tsaro da suka shafi cikin gida Najeriya da ma sauran kasashe a nahiyar Afirka da kuma batun tattaunawar da ke gudana na Majalisar Ɗinkin Duniya. Sannan kuma za ku ji irin matsalolin jinkan da ake fama da su a jihar Niger Najeriya wanda ya biyo bayan sakamakon matsalolin tsaro da ɗin bindiga suka haifar. Kazalika za ku ji cewa 'yan sanda sun tono gawar mawaƙin zamanin nan Mohbad wanda ya mutu a jihar Lagos. Sai kuma shirin yanayi da muhalli wanda a yau zai maida hankali akan taron Majalisar Ɗinkin Duniya da ke gudana a birnin New York a nan Amurka. Da kuma taron kasashen Afirka kan sauyin yanayi da aka yi a Kenya da farkon watan nan da batun bala'o'in mahaukacin guguwar iska da girgizar ƙasa. Amma fa kafin mu kawo muku duk waɗannan sai mun fara da shan labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum, ga cikakkun labaran duniya. Dubban mutane ne suka yi zanga-zanga a sassan Najeriya don nuna fushinsu kan yadda wani mawaƙin Afrobeat ya mutu cikin wani yanayi mai cike da alamar tambaya. Mutuwar mamacin ta faru ne a jihar Lagos da ke kudu maso yammacin Najeriya ranar 12 ga watan Satumba. A ranar Alhamis, jami'an tsaro suka tono gawar Iliru Oluwa Aloba wanda aka fi sani da Mohbad domin a gudanar da bincike kan musabbabin mutuwarsa. Rundunar 'yan sandan jihar Lagos ta ce ta tono gawar Mohbad mai shekaru 27 ne bayan da ta samu korafe-korafe daga sassan kasar. A birnin Lagos an ga matasa suna tattaki cikin yanayi na jimami suna kira da abiwa mawaƙin kadinsa. Mohbad ya rasu ne bayan da aka garzaya da shi wani asibiti a makon da ya gabata bisa wani rashin lafiya da ba a sani ba. A ranar Talata, gwamnan Lagos Babajide Sanwo-Olu ya ba da umarnin da a hukunta duk wanda ya taka wata rawa a mutuwar mawaƙin. Shugaban Ukraine Vladimir Zelensky ya yi roƙon gaggawa ga 'yan majalisar dokokin Amurka a gidan majalisar na Capitol Hill a ranar Alhamis, inda ya shaida musu cewa idan ba su samu ƙarin tallafin kuɗaɗe ba don yaƙi da mamayar Rasha, Ukraine ba za ta yi galaba a wannan yaƙi ba. Fadar White House ta buƙaci dala Amurka biliyan 24 a cikin ƙarin kuɗaɗe ga Ukraine a farkon wannan shekarar. Amma akwai ƙaruwar damuwar 'yan Republican game da samar da taimakon Amurka ga Ukraine wanda ya haɗa da matsaloli masu yawa wajen zartar da ƙudurin ci gaba na gajeren lokaci ko kuma cikakken kasafin kuɗi na 2024 da gwamnatin Amurka ke bayarwa bayan wa'adin 30 ga watan Satumba. Shugaban masu rinjaye na Majalisar Dattawan Amurka Chuck Schumer ya yi bitar zaman sauraron jawabin na Zelensky wanda ya jaddada muhimmancin samun wannan tallafi idan har ana so Ukraine ta yi galaba. Shugaban marasa rinjaye na Majalisar Dattawan Mitch McConnell, wanda ya kasance babban mai goyon bayan taimakon Amurka ga Ukraine a Majalisar Dattawan, ya yi gumbayan jawabin na Zelensky sai dai ya faɗa wa 'yan jarida cewa taron ya yi kyau. Labaran yana zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. India ta dakatar da ayyukan ba da biza ga 'yan ƙasar Canada a ranar Alhamis, sannan ta nemi Canada da ta rage yawan ma'aikatanta a Indiyar yayin da takaddama tsakanin ƙasashen biyu ke ƙaruwa. 'Yan ƙasar Canada waɗanda ba su da biza a halin yanzu ba za su iya tafiya a Indiya ba har sai an dawo da ayyukan ba da bizar. India ta kuma buƙaci Canada ta rage yawan ayyukan diflomasiyya a ƙasar, matakin da kakakin ma'aikatar harkokin wajen ƙasar Arimdan Bagchi ya kira rashin daidaito, yayin da ma'aikatan Indiya a Canada suka fi ma'aikatan Canada da ke Indiya yawa. India ta kuma gargaɗi 'yan ƙasarta da su yi taka tsantsan yayin tafiya zuwa Canada, kamar yadda ma'aikatar harkokin waje a New Delhi ta ba da misali da abin da ta kira ƙaruwar ƙyamar Indiya da laifukan ƙiyayya da aka amince da su a siyasance.
Nan zuwa dan wani lokaci Hafiz zai dawo domin karanto mana sauran labaran. Yanzu dai zamu fara daga nan Amurka, inda manyan jami'an Najeriya na daga cikin waɗanda suke halartar taron Majalisar Dinkin Duniya da ke gudana a babban birnin New York na nan Amurka. Kuma abokin aikinmu Baba Yakubu Makiri ya samu tattaunawa da ministan tsaron Najeriya Muhammad Badaru Abubakar a game da dambarwar siyasar da take faruwa tsakanin ECOWAS da Niger da kuma sauran batutuwan tsaro na cikin gida Najeriya. Ya kuma fara ne da yi mishi tambaya a game da taron kolin Majalisar Dinkin Duniya yake gudana.
To alhamdulillah taro yayi kyau, kuma kamar mu shugaban kasar mu yayi bayani sosai, domin ya nuna cewa Afrika ba bara take ba, abokan hudda take nema. Wannan kuma shine gaskiya, komin Allah ya hore mana arziki iyaka sama abokan hudda da za a inganta wannan arziki ya zama ya wadata, kowa ya samu, kuma arzikin mu ya habaka.
To babban maganar da kowa yasa ido ya ga shugaban Najeriya ya yi shine batun ECOWAS da kuma ainihin juya mulki da aka yi a ƙasar Niger, an ga kuma ya yi magana a kai. To da farko ya yi batun wato ɗaukan matakin soji a kan wannan al'amari, shin ya sake matsaya ne ko dai a'a akwai wannan batu kuma?
Ba sake matsayaye ba, lallai kama akwai wannan batu na ECOWAS. To amma da malamai da manya-manyan ƙasa sun shiga magana, sun ce a fara gwada daidaito a gani ko za a daidaita. To da ke shi shugaban ƙasa mai jin maganar jama'a ne ya ce to su je su yi tattauna da su, kuma a gwada a gani inda za a samu daidaito. Kuma na san haka ake, ka san malamanmu sun je, sarakuna sun je, kuma ECOWAS delegation sun je Niger, kuma na san ana cikin wannan tattaunawa.
To kamar yadda aka sani, wato soji idan suka yi juyin mulki, wani sa'ilin fahimtar su yana da ɗan wahala, saboda suna ganin su sun yi irin gyare-gyaren da suke so, sannan su ba da ko kuma su miƙa mulki, wasu ma su rikide su zama farin hula da za su tsaya takara. To kada gani idan an kai ga irin wannan matsayi, akwai wani mataki na musamman da kuma za a ɗauka ne?
A daidar Ubangiji ba za a kai ga wannan matsayi ba, domin kusan duk ƙasashen na ECOWAS sun haɗu wuri ɗaya, kuma da sauran abokan arziki a kan cewa a duba a koma ta farkin demokaraɗiyya da gaggawa a Niger.
To da jire tana sojin da za ta iya taimakawa idan ya kai lokacin da za a ɗau matakin soji?
To a bari a ga wannan lokacin. Ka san Najeriya babban ƙasa ce, kuma da ƙarfinta. Allah ya kai mu lokacin mu gani, ba ma fata, amma in ya kama dole na tabbatar Najeriya tana da yadda za ta yi, ko ba ita kadai ba ce za ta shiga wannan lamari, amma dai ba ma fatan a kai ga wannan matsayi.
Ministan tsaron Najeriya Muhammad Badaru Abubakar kenan a wata hira da Baba Yakubu Makiri ya yi da shi. Masu sauraro, waɗannan shirye-shirye na zuwa muku ne kai tsaye da nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma ga Hafiz ya dawo da sauran labaran duniya.
Shugaban Falasina Mahmud Abbas ya faɗa ranar Alhamis cewa ba za a iya samun zaman lafiya a yankin gabas ta tsakiya ba, matuƙar ba a samar da ƙasashe biyu ba. Yana mai aikewa da gargaɗi yayin da Saudiya ke tunanin amincewa da Isra'ila. Abbas ya shaida babban taron zauren Majalisar Ɗinkin Duniya cewa waɗanda suke tunanin cewa zaman lafiya zai iya wanzuwa a gabas ta tsakiya ba tare da al'ummar Falasɗinu sun ci gajiyar cikakken ‘yancinsu na ƙasa ba, za su yi kuskure. Shugaban mai shekaru 87 da haihuwa ya yi wannan sabon kira na tattaunawa da Sakatare Janar na Majalisar Ɗinkin Duniya Antonio Guterres, da ya kira taron ƙasa da ƙasa kan samar da ƙasar Falasɗinu. Isra'ila da Amurka sun yi imanin cewa kyautar da dangantaka tsakanin Saudi Arabia da ƙasar ta Yahudawa, waɗanda ke ɗauke da muhimman wurare biyu da suka fi tsarki ga Musulmi, zai samar da sauyi a yankin na gabas ta tsakiya. Wani rahoto da hukumar kula da kare haƙƙin bil'adama ta ƙasa da ƙasa kan ƙasar Habasha ta mika wa kwamitin kare haƙƙin bil'adama na Majalisar Ɗinkin Duniya a ranar Alhamis ya zargi dukkan ɓangarorin da ke rikici da juna da aikata kisan kiyashi a arewacin ƙasar Habasha da laifukan yaƙi da cin zarafin bil'adama da yarjejeniyar zaman lafiya da aka rattaba wa hannu kusan shekara guda da ta wuce. Kwamitin mai mutane uku ya gabatar da wani rahoto mai shafi 21. Mai cike da mummunan yanayi a yankunan arewacin ƙasar Habasha da ke kunshe da manyan laifuka da aka aikata tun bayan barkewar rikici tsakanin gwamnati da zakarin yankin Tigray a ranar 3 ga watan Nuwamban 2020 da yake gabatar da rahoton shugaban hukumar Muhammad Chande Uthman ya yi gargaɗin cewa gazawar da aka samu a yarjejeniyar shekarar da ta wuce na kawo ƙarshen yakin ta wargaza kyakkyawan burin da ake da shi cewa yarjejeniyar za ta share fagen kawo ƙarshen wani rikici mafi muni a ƙarni na 21 wanda ya yi mummunan lalata yankuna a faɗin arewacin ƙasar Habasha. Wakilan 'yan ƙabilar Armenia a yankin Nagorno-Karabakh sun gana a ranar Alhamis da gwamnatin Azerbaijan domin tattauna makomar yankin da ya ɓalle. Tattaunawar da aka yi a Yablag na ƙasar Azerbaijan ta zo ne kwana guda bayan da mayakan yankin Nagorno-Karabakh suka amince su ajiye makamansu domin kawo ƙarshen farmaki da dakarun Azerbaijan ke kaiwa. A jiya Alhamis ne kwamitin sulhu na Majalisar Ɗinkin Duniya ya gudanar da tattaunawa kan lamarin. An bayar da rahoton ƙara harbe-harben bindiga a jiya Alhamis a babban birnin Nagorno-Karabakh wanda Armeniyawa ke kira Stepanakert da Aziris ke kira Khan Kandi. 'Yan ƙabilar Armenia sun zargi Azerbaijan da keta yarjejeniyar tsagaita wuta, abinda ma'aikatar tsaron Azerbaijan ta musanta. Rasha, wacce ke da dakarun wanzar da zaman lafiya a yankin, ta faɗa jiya Alhamis cewa ta kwashe fararen hula 5,000 daga yankin.
A gaida Muhammad Hafiz Baballe da ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Madalla, yanzu kuma sai sauran rahotanninmu. To wannan zai kai mu Najeriya a jihar Neja, inda al'ummomi ƙananan hukumomi tara suke fuskantar matsalolin jin kai. Bayan da matsalar tsaron da 'yan bindiga suka haifar ya tilasta wa mazauna garuruwan barin muhallansu, to duk da cewa an sama wa mutanen inda za su zauna na wucin gadi, sun ce suna buƙatar gwamnati ta agaza musu, kamar yadda za ku ji a cikin wannan rahoto da wakilin muryar Amurka Mustapha Nasir Batsari ya aiko mana.
A yanzu haka dai kimanin mutane 21,556 ne suka tsere daga gidajensu a sakamakon yadda 'yan bindiga ke ci gaba da auka masu a jihar Naija da ke arewacin Najeriya. A wani rahoto daga hukumar bada agajin gaggawa ta jihar Naija ya nuna cewa wannan adadi ya fito ne daga ƙananan hukumomi tara da a yanzu haka suke cikin yanayi na tausayawa. Ƙananan hukumomin Rafi da Shiroro da Muya da Mariga da kuma ƙaramar hukumar Kwantagora nan ne lamarin ya fita azzara da kusan kowane lokaci waɗannan 'yan bindiga na auka masu. Wasu daga cikin waɗanda wannan matsala ta shafa a ƙaramar hukumar Kwantagora sun bayyana halin da suka ciki na tashin hankali.
Sunana Zulai, Zulai Yakubu a Farshinge. Gaskiya mun yi ƙarfin mu 200 don Farshinge dai gaskiya ta ƙare. Ni yanzu nan yanni na biyu an kama da ƙanina da yayana. Guda ya dawo, guda bi dawo ba.
Yanzu ga kayan mu daji, ba da wani mu je mu dauko, wanda yake dauko sai a kama shi. Abin da muke nema, taimako abinci ne muna hanci, amma da za mu so samu ne. Mu samu da bukar za a yi muna. Gwamnati a taimaka mana, Allah mu samu kula gidaje, mu samu zaman lafiya.
Mu dai zaman ba gida ina ganin an yali na ta tahowa saboda masalan dai abubuwan gada ta ambidi ko ina. Yanzu ai ka sa abin da ke ciki, dole dai ba zan cin abinci haka za ka kwana, dole dai ka koma kamar maraya. Yanzu gwamnati zai ta taimaka, yanzu zaman lafiya muke nema.
Hukumomi a matakai daban-daban na Najeriya dai na cewa suna kokarin shawo kan wannan matsala ta rashin tsaron da takici takicen yewa. To ita ma dai ma'aikatar kula da jin kan jama'a ta jihar Naija ta ce ta fara aikin raba tallafin kayan abinci ga waɗannan 'yan gudun hijira. Kwamishinan ma'aikatar Ahmed Babasuleman Yumu ya ce suna ci gaba da rabon, amma kuma suna ƙara baiwa jama'a haƙuri.
Har akai wanda ba samu sannan shi mai girma gwamna yana ɗaukan matakin damuwa akan yaya za a yi mutanen nan in ba su koma masaukin su ba saboda su ci gaba da aikin su da suka saba a samo musu zama na dindindin, sannan wannan insecurity kuma yanda za a yi a samu masauki yana ɗaukan matakin wannan abin gwargwadon hali.
A yanzu dai rahotanni daga wasu yankunan karkara na jihar Niger na nuna cewa kayan amfanin gona ya fara lalacewa saboda yadda masu gonakin suka bar su a sakamakon wannan barazana ta waɗannan 'yan bindiga. Mustapha Nasiru Batsari, murya Amurka daga Mina a Najeriya.
A gaida Mustapha Nasiru Batsari. To yanzu kuma sai wani labari mai alaka da tsaron, inda kwamishinan 'yan sandan jihar Legas ya bada umarni a tono gawar mawakin zamanin nan Ilerioluwa Aloba da aka fi sani da Mohbad, wanda ya mutu a Legas. Labarin mutuwar tashi ya ɗau hankalin al'umma a ciki da wajen Najeriya, inda suke kira da a gudanar da bincike domin gano musabbabin mutuwar shi wanda ke tattare da sarƙaƙiya biyo bayan irin bayanan da suka bayyana bayan ya mutu. Ga dai rahoton da wakilin muryar Amurka Babangida Jibril ya aiko mana.
Rundunar 'yan sandan Najeriya ta tono gawar mawakin nan da ake zargin an kashe a Legas. Shi dai wannan mawaki mai suna Ilerioluwa Aloba da aka fi sani da suna Mohbad ya rasu ne a ranar 12 ga wannan wata, tare da rufe shi nan take a ƙaramar hukumar Ikorodu a nan jihar Legas. To sai dai jama'a da dama musamman ma dai matasa sun gudanar da zanga-zangar lumana a jihohin kudancin Najeriya da suka haɗa da nan Legas da Ogun da Oyo da jihar Edo, inda suke kira ga hukumomi da su gudanar da bincike akan musabbabin mutuwarsa da kuma birne shi da aka yi ba tare da an gudanar da bincike akan gawarsa ba. Sakamakon wannan koke dai babban Sufeto Janar 'yan sandan Najeriya Kayode Ebetokun ya umarci kwamishinan 'yan sandan Legas da ya tabbatar an tono gawar mawaƙin na zamani mai suna Mohbad domin jami'an lafiya su gudanar da bincike musabbabin mutuwarsa. Umarnin da kuma a ranar Alhamis ɗin nan kwamishinan 'yan sanda na jihar Legas CP Idowu ya gudanar a garin Ikorodu. Kwamishinan 'yan sandan jihar Legas CP Idowu kenan ke kira ga 'yan Najeriya da su yi taka tsantsan wajen ba da labarai game da mutuwar mawaƙin Mohbad, tare kuma da baiwa iyalansa wanda ke cikin zaman makoki damar ci gaba da gudanar da juyayi. Ni dai rundunar 'yan sanda ta ce an tono gawar mawaƙin, kuma yanzu haka jami'an lafiya ne za su fara aikinsu na binciken gawar domin gano musabbabin mutuwar mawaƙin. Har ila yau rundunar 'yan sanda ta ce ta kama wata malamar jinya da ta yi wa mawaƙin allurarsa ta ƙarshe a duniya, tana kuma ci gaba da gudanar da bincike. To ko me ne ra'ayin 'yan Najeriya game da wannan takaddama na mutuwar Mohbad? Ba dai abin da wasu sun ke cewa
Nigerian police force, Nigerian government to make sure the cause of the death of Mohbad is known to us. I am a mother. Tomorrow it might be my kid, it might be my husband. So we need to speak up. We say no to unnecessary bully. We say no to oppressors. We say no to unnecessary family entitlement.
We are all outside for Mohbad. Of course, we are all outside for Mohbad. We want justice for Mohbad.
Dine dai wani gidan redio a birnin Badin a jihar Oyo ya karamta saka waƙan wani mawaƙin zamani mai suna Naira Mali, wanda ake zargin ya ci mutuncin mawaƙin kafin rasuwarsa. Su ma 'yan sandan ana zargin su da gazawa wajen ba da kariya ga mawaƙin, duk kuwa da koken da ya aiki ga rundunar 'yan sandan jihar Legas da cewa ana barazana ga rayuwarsa. Babangida Jibrin, murya Amurka daga Legas.
A gaida Babangida Jibril da wannan rahoto. Masu sauraro, kuna tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka kai tsaye daga nan birnin Washington DC. Kafin mu ci gaba, a shakata da wannan wakar.
Kin yara annanana haba yara manyan gobe, yan yara ku bi ma iyaye, ku bi malaman makaranta, irin haka Allah ke so. Haba yara manyan gobe, shi yara in mu ne yau, to yara ku ne gobe. Haba yara manyan gobe, haba yara Allah nana, to gara ku taka yara, kuma gara ku tafa yara. Ku bi malaman makaranta, yan yara ku bi ma iyaye, ku lura da aiki mai kyau, ku lura da aiki mai kyau, irin haka Allah ke so. Yan yara manyan gobe, haba yara Allah nana, Kenyara manyan gobe Kenyara Kenyara ku je makaranta kun ga irin haka Allah ke so Kenyara ku bi ma iyaye ku bi malaman makaranta to irin haka Allah ke so kai shiga mai amfani kai shiga mai amfani fa sai kin ganshi mai kyau har fa san aiki mai kyau gungure ma idan kun yadda Kenyara manyan gobe abayara Allah
madalla. Yanzu agogonmu a nan Washington DC na cewa karfe 3 da misalin minti 20 na dare. Ga shirinmu na gaba. Barka da hantsin wannan rana ta Juma'a ne albarka mai sauraro. Mu barka da kasancewa da shirin yanayi da muhalli daga nan sashen Hausa na muryar Amurka. Tare da ni Aisha Mu'azu. Kallo ya koma babban birnin New York na Amurka inda taron Majalisar Dinkin Duniya na 78 ke gudana kuma ake sa ran cewa batun sauyin yanayi yana kan gaba a cikin abubuwan da za a tattauna. Babban daraktan Majalisar Kolin Sauyin Yanayi ta Najeriya Dr. Salisu Dahiru wanda ya halarci taron ya shaida cewa jakadan Amurka kan al'amuran sauyin yanayi John Kerry yayi wani yunkuri da zai gano yadda za a taimaka wa kasashe masu kananan karfi shawo kan matsalar methane wanda yafi dukkanin iskar da ke janyo sauyin yanayi illa.
Kokarin da kaman shi John Kerry yake yi shine ya kirkiro wata kungiya da ya hada da irin waɗannan kasashen da kamfanonukan da suke sarrafa wannan iska kuma suke da fasahan sarrafa iska din nan kuma suna son su ga cewa sun yi aiki tare da kasashe marasa ƙarfi domin a yi ƙoƙari a daƙile yawan wannan iska a cikin muhalli baki daya. To sun sa Najeriya a cikin manyan kasashen da za su yi hulɗa da su wadda mun zama kaman jakadu kenan na wannan kungiya kuma a Afrika mu ne za mu jagoranci yawan hulɗa da za a yi da sauran kasashe. An yi bayani ne akan kusan matsayin da kowane ƙasa yake ciki da shirye-shiryen da wannan ƙasa ya riga ya gindaya kuma da matsalolin da ƙasashen suke fuskanta domin a san yadda za a kullo wa irin taimako da za ya kamata a yi musu.
Idan muka waiga taron kasashen Afrika kan sauyin yanayi wanda ya gudana a birnin Nairobi a farkon watan nan kuma inda a makon jiya aka saurari wani gutsire daga bayanan Dr. Dahir Muhammad game da nasarar samun haɗin kan shugabannin kasashen Afrika kan matsalolin sauyin yanayi da suke addabar kasashen nahiyar Afrika. Akewi zai ɗora ne akan bayanan nasarorin da aka cimma a wurin taron.
Nasara ta biyu shine Afirka sun yadda akan climate finance. Akalla an ware kuɗi da ya kai kimanin dala biliyan 20 wanda ya kauce daga kan wancan dala biliyan 100 da ita majalisar ɗinkin duniya take ta faɗi wanda an kasa samar da ita. Amma ita wannan 20 billion din da aka yi signing aka yi da ita an san daga ina za ta zo wanda daga private sector ne kuma an san ina za ta shiga. Amma a baya ana ta magana 100 billion ba ma wanda ya san daga ina 100 billion din za sannan ba wanda ya san a ina za a saka ta.
Shi kuma Dr. Nazifi Umar Alaramma na tsangayar kimiyyar fasalin ƙasa da Jami'ar Yusuf Mai Tamasuli da ke Kano ya ƙara kan bayanan yadda mahaukaciyar guguwar iskar da ake fama da ita a duniya da masana suka ce tana daga cikin abubuwan da suka yi tasiri wajen haddasa ambaliyar ruwan da ta yi na sanadiyar rasa dubban rayuka a gabashin Libya.
Lokacin da kuke zaɓin daga makarafin da sun yi da arewacin duniya ko kudancin duniya ko sun da kuke duniya da su sun yi da kuke duniya da kuke duniya da su ne sun ke duniya da kuke kwana ba ta yi kwana da ta yi da ce sun ke duniya kwana tana wurnawa tana wurnawa wato kuma ana cikin da aka kafin yana kakan tsanwa. Idan tana kakan tsanwa ɗin mai shi ta ƙara ƙarfi ko sai ba iya duniya da kuɗin da su kuma da ce kuma yake sace wannan ba a'a shi kansa da yaran da haɗa ne wani gurin ya tabbatar da duniya. Lokacin da kuke za ta zo tsakiyar duniya sai ta fara jojo wani gurin kuma da ne da ni da na da ni 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 da
A nasa ɓangaren kuma Dr. Adnan Abdulhamid na Jami'ar Bayero dake Kano a bayanan da yawa a Baraka Bashir bayan tambayar da ta mishi ko shin Morocco ne kawai za a iya samun girgizar ƙasa a Afirka sai ya ce
a'a kasantuwa dai Afirka dai mun san cewa yanki ne wanda yake bai da matsala ta girgizar ƙasa ko kuma aman dutse su masana ilimin ƙasa sun san cewa ita Afirka kaman nan ne ma farkon inda ma aka fara halitta to daga nan kowace nahiya ta balle daga Afirka sai ta zamanto ƙasar ta zamanto a dankara take ba ta da motsi abinda ake kira stability babu ba ta motsawa to amma duk da haka ba za ka iya yanke cewa ba za ka sami girgizar ƙasa ba ko da munan a Najeriya ai an sami abubuwa da ya alamta kamar girgizar ƙasa ce amma ba girgizar ƙasa ba abinda ake kira tremor wato motsin ƙasa an sama a Kaduna wajen kwai din nan an kuma sama a ainihin wajen Abuja Oyo ma an sama to kaga ba za ka iya yanke cewa ba za a sami girgizar ƙasa a Afirka ba to amma dai a gaskiya ita wannan annoba ta shafar kasashe irin su Pacific wato can gefen Amurka bangaren yamma Amurka ta kudu da ta arewa ya fi shafar kasashe irin su Asia ta gabas mai nisa sai kuma kasashe irin yankin Atlas Mountain din inda kamar Morocco take da kuma kasashe da suke yammacin duniya bangaren yamma mafi kusa wato kamar Turkey da kasashe masu tuma da wannan
Sauraro yau za mu dakata a nan, amma zuwa makon gobe idan Allah mai kowa mai komai raya mu za mu dawo da wasu bayanai cikin shirin yanayi da muhalli. Yanzu a madadin bakin namu Farfesa Adnan Umar Abdulhamid da Dr. Dahiru Salisu da Dr. Nazifi Umar Alaramma sai Dr. Dahiru Muhammad da dokacin ma'aikatan sashen Hausa na muryar Amurka musamman ma Baraka Bashir da Solomon Abu daidaita mana sauti. Ni Aisha Mu'azu nake mana fatar alkhairi.
To kafin mu sallama da ku masu sauraro ga Hafiz ya sake dawowa da labarai amma wannan karin a takeice.
Dubban mutane ne suka yi zanga-zanga a sassan Najeriya don nuna fushinsu kan yadda wani mawakin Afrobeat ya mutu cikin wani yanayi mai cike da alamar tambaya. Mutuwar mamacin ta faru ne a jihar Lagos da ke kudu maso yammacin Najeriya. Ranar 12 ga watan Satumba a ranar Alhamis jami'an tsaro suka tono gawar Iliru Oluwa Aloba wanda aka fi sani da Mohbad domin a gudanar da bincike kan musabbabin mutuwarsa. Shugaban Ukraine Vladimir Zelensky ya yi roƙon gaggawa ga 'yan majalisar dokokin Amurka a gidan majalisar na Capitol Hill a ranar Alhamis inda ya shaida musu cewa idan ba su samu ƙarin tallafin kuɗaɗe ba don yaƙi da mamayar Rasha Ukraine ba za ta yi galaba a wannan yaƙi ba. Fadar White House ta buƙaci dala Amurka biliyan 24 a cikin ƙarin kuɗaɗe ga Ukraine a farkon wannan shekarar. India ta dakatar da ayyukan ba da biza ga 'yan ƙasar Canada a ranar Alhamis, sannan ta nemi Canada da ta rage yawan ma'aikatanta a India yayin da takaddama tsakanin ƙasashen biyu ke ƙaruwa. 'Yan ƙasar Canada waɗanda ba su da biza a halin yanzu ba za su iya tafiya a India ba har sai an dawo da ayyukan ba da bizar. India ta kuma buƙaci Canada ta rage yawan ayyukan diplomasiyya a ƙasar, matakin da kakakin ma'aikatar harkokin wajen ƙasar Arimdan Bagchi ya kira rashin daidaito, yayin da ma'aikatan India a Canada suka fi ma'aikatan Canada da ke India yawa. Shugaban Falasɗina Mahmud Abbas ya faɗa a ranar Alhamis cewa ba za a iya samun zaman lafiya a yankin gabas ta tsakiya ba matuƙar ba a samar da ƙasashe biyu ba. Yana mai aikewa da gargaɗi yayin da Saudiya ke tunanin amincewa da Isra'ila. Abbas ya shaida babban taron zauren Majalisar Ɗinkin Duniya cewa waɗanda suke tunanin cewa zaman lafiya zai iya wanzuwa a gabas ta tsakiya ba tare da al'ummar Falasɗinu sun ci gajiyar cikakken ƴancinsu na ƙasa ba za su yi kuskure.
To masu sauraro, a nan ne kuma za mu yi sallama da ku a cikin shirinmu na hantsin yau. Sai kuma zuwa can an jima da la'asariyar ku. Wasu abokan aikinmu su sake dawowa da wasu sabbin shirye-shiryen. yanzu a madadin Muhammad Hafiz Babalu da ya taya ni gabatar da shirin, sai wanda ya shirya kuma ya bada umarni Solomon Abu da wanda ma ya kula mana da na'ura na yanzu, ni Aisha Mu'azu nake cewa ku ne lafiya, ma'asalama.